la console Zuber El Tayyib.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk Sanyin da ne. Tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi. Yau Litinin 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. To kamar yadda muka faro a shirinmu na safe, zamu ci gaba da kawo muku bayanai da rahotanni kan bikin rantsar da zababben shugaban kasar Najeriya da kuma gwamnonin jihohi a fadin kasar. To amma da farko, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyyar Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaɓen fidda gwani da aka yi a jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi 48 cikin 100. Ina godiya ga kowane mamba na al'ummarmu da suka bani damar sake gudanar da mulkin kasar nan na tsawon shekaru 5 masu zuwa, in ji Erdogan, wanda ya lashe wanda ya shafa shekaru 13 akan karagan mulki. Ya ce yana miƙa godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasar da suka nuna ra'ayinsu ga shekaru masu zuwa na kansu na 'ya'yansu ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaben. Mai ƙalubalanta Kılıçdaroğlu, wanda ke mayar da martani ga sakamakon da aka bayar, ya ɗora laifin rashin adalci a zaben. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojan ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a bara, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa jiya Lahadi. Afirka ta Kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Afirka ta Kudu da kuma Rasha, tare da sanya ayar tambaya kan matsayin Afirka ta Kudu na rashin ɗaukar matsaya a rikicin Ukraine. Shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi kirarin jiya Lahadi cewa manyan jami'an Kremlin sun hana yaɗa labarai game da shi a kafafen yaɗa labarai na gwamnati. Shugaban sojojin haya na Wagner ya yi gargaɗin cewa irin wannan haramcin zai iya haifar da martani daga al'ummar Rasha cikin watanni. Kremlin bata mayar da martani kan kalaman nasa ba. An ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya. Hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke ƙorafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu. Rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu. Yana barazanar ƙara dagula al'amuran ƙasar tare da jefa fiye da mutane miliyan 216 cikin talauci. Manazar ta harkokin tsaro na gargaɗin rasa ƙwarin gwiwa ga gwamnati a matsayin mai kare 'yan ƙasa. Ƙwararru a fannin tsaro sun kira ga gwamnati mai jiran gado da ta magance musababbin rikicin tare da ƙarfafawa jami'an tsaron ƙasar gwiwa da ƙarin ma'aikata da kuma kayan aiki.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, amma kai tsaye yanzu bari mu faro takun daga jihar Legas, inda yanzu haka wakilinmu Babangida Jibril yake kan layi domin kawo mana bayanai kan yadda ake ciki dangane da shirye-shiryen rantsar da sabon gwamna. Babangida, kana tare da mu?
Na tare da ku.
Yawwa, to ka yi ma masu saurare bayani, shin wani hali ake ciki a shirye-shiryen rantsar da shugaban gwamnan jihar Legas, kasancewar tana ɗaya daga cikin manyan jihohi duk da yake gwamnan ya yi tazarce ne?
To kawo yanzu za a iya cewa an shirya tsaf domin gudanar da wannan biki na rantsar da shi Babangida Sanwo-Olu da kuma mataimakinsa Dr. Obafemi Hamzat. Kuma wannan biki za a gudanar da shi ne a dandalin Tafawa Balewa da ke nan tsakiyar birnin Legas. Dandali ne da aka sani wajen gudanar da tarurruka manya irin wannan da kuma sauran tarurruka na kasuwanci da dai makamantansu. Kuma duk inda ka duba a gefe ko kuma a sassa daban-daban na birnin Lagos za a cewa birnin ya dau harami an gudanar da fenti da gyararraki na gidaje ko ma'aikatu na gwamnati da shi kanshi wannan dandali da za a gudanar da wannan hidima.
Na'am, duk da yake ba wannan ne karon farko da za a rantsar da shi gwamnan ba, wannan ne karo na biyu. To amma wani abin da ba sabon ba shine ya zo ne a daidai lokacin da za a rantsar da tsohon gwamna da ya yi aiki a wannan wurin a matsayin shugaban ƙasa, wanda kuma ɗan jam'iyya ne na shi gwamnan na jihar Lagos. Shin yaya wannan ya shafi ko kuma yake da tasiri ga wannan rantsarwa da za a yi yanzu a jihar Lagos?
To gaskiya saboda rantsar da shi zababben shugaban ƙasa Bola Tinubu, wanda dan asalin jihar Lagos ne kuma tsohon gwamna, ya sa bikin na Lagos a yau zai kasance da armashi domin tamkar biki biyu kenan. Ana gudanar da na shugaban ƙasa kuma ana gudanar da na gwamna. Saboda haka al'ummomin wannan jiha cike suke da farin ciki dangane da waɗannan tarihi da za su kafa yau na mulkin demokradiyya a Najeriya.
Shin menene 'yan jihar Lagos wataƙila suke sa rai ga shi gwamnan? Shin zai ci gaba ne da salon takunsa na wato ita abin nan wa'adin mulkinsa na farko, ko kuwa akwai wasu sababbin tsare-tsare da wataƙila ya alƙawarin zai fito da shi, ko kuma jama'a suke fatan cewa zai fito da su?
Akwai tsare-tsare da ya fara tun wato karo na farko na mulkinsa, wanda kuma yake sa ran ya kammala wannan wa'adi na biyu. Ɗaya daga cikin su ko shine wato katafaren gadan nan na Fort Mainland Bridge da yake fatan ginawa, wanda za a gina shi a wajen yankin Lekki, wanda zai fito ta bangaren yankin nan kenan da aka gina matatan man fetur na Dangote. Sannan kuma akwai wato jiragen ƙasa da ka sani, shimfiɗa layin jiragen ƙasa da ya fara a karon farko don wa'adinsa, wanda kuma yake sa ran kammalawa a wannan wa'adi da ake ciki. Kuma fatan al'ummar jihar Lagos shine tun da dai akwai shugaban ƙasa da ya fito daga jihar Lagos kuma ya san matsalolin jihar Lagos, ana fatan zai samu haɗin kai da gare shi wajen ciyar da wannan jiha da ka sani cewa ita ce mafi yawan al'umma a Najeriya kuma mafi ƙarfin tattalin arziki.
To Babangida, ban sani ba, akwai wataƙila ka san a can baya an sami rahotanni ya hatsaniya a lokacin zaɓe wadda hatta ɗan so saboda irin ƙuri'un da jam'iyyar Labour ta samu. Shin akwai wani abu makamanci haka nan, ko kuwa akwai wani mataki da jami'an tsaro sun ka ɗauka domin ganin cewa an yi abin nan salo alun ba tare da wata matsala ba?
Kamar da yake gudana a wasu sassa daban-daban na Najeriya, jami'an tsaro sun ɗauki matakai na katta kwana domin ganin sun daƙile in ma akwai irin wannan yunkuri na tada rikici.
To madalla Babangida Jibril, saboda lokaci, muna godiya kwarai da gaske. To madalla, nan gaba kaɗan Babangida zai dawo da sharhin jaridu. To amma kafin nan, bari Sarfilu ya sake dawowa da ƙarashin labaran duniya tukunna.
Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy sun cimma yarjejeniya jiya Lahadi kan ƙara adadin lamunin da gwamnati za ta iya ci, kuma suna kira ga majalisar ta amince da dokar don gujewa faɗa matsala a karon farko. Sai dai kuma 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin riƙau daga jam'iyyar Republican nan take sun bayyana adawa a ranar Lahadi kan yarjejeniyar da shugabannin biyu suka cimma. Da yake magana da fadar White House da yammacin jiya Lahadi, Biden ya ce yarjejeniyar labari ce kuma ya buƙaci 'yan majalisar da su zartar da ƙudurin. Yarjejeniyar ta hana mafi munin rikicin da za a iya fuskanta, rashin biyan bashin gwamnati a karon farko a tarihin ƙasar mu, inji shi. Makasi yana tattauna kan yarjejeniyar a Capitol ya ce a ƙarshen rana mutane za su iya sa ido don samun damar cimma wannan buri. Hukumomin Taliban da na Afghanistan da makwabciyarta Iran sun ce jiya Lahadi mummunar gwabza tsakanin jami'an tsaron kan iyakarsu ya lafa, inda ɓangarorin biyu suka shiga tattaunawa domin sassauta tashin hankalin.
Rikicin ya barke ne a lardin Nimroz da ke kan iyaka da kasar Afghanistan a ranar Asabar din da ta gabata, inda ya kashe jami'an tsaron Iran biyu da kuma wani mai tsaron kan iyakar kasar, kamar yadda jami'an kasashen biyu suka sanar. Bangarorin biyu sun yi musayar harbe-harbe da aka yi akan iyakokin kasar, lamarin da ya kara ta'azzara rikicin kasar Iran da Afghanistan sakamakon takaddama albarkatun ruwa. Kamfan dillancin labaran IRNA na kasar Iran ya ambata wani babban jami'in kasar yana faɗar haka a jiya Lahadi, yana cewa ana cikin halin da ake ciki a yankin da ke rikici kusa kan iyakar Sasuli da lardin Sistan Baluchistan na kasar Iran. Daga ƙarshe, ministan lafiya na Burtaniya Steve Barclay ya faɗi jiya Lahadi cewa gwamnati ba za ta tauna kan biyan albashi da ƙungiyar ma'aikatan jinya ba, saboda barazanar ci gaba da yajin aikin da suka yi. Ta yin da gwamnati ta bayar wanda ya haɗa da biyan kashi 2 cikin 100 na albashi a shekarar kuɗi ta 2002 zuwa 2023, da ƙarin albashin kashi 5 cikin 100 na shekarar 2023 zuwa 2024. Mambobin kwalejin jinya ta Royal sun ƙi amincewa da shi a watan Afrilu. Da aka tambaye shi ko gwamnati za ta dawo da tattaunawa da ƙungiyar, Barclay ya ce ba akan adadin albashin ba. Tandaye kungiyar ta fara kada ƙuri'a ga mambobinta 300,000 a ci gaba da yajin aiki na tsawon watanni 6 masu zuwa. Tandaye kungiyar ba ta amsa buƙatar kamfanin dillancin labarai na Reuters na yin sharhi kan kalaman Barclay na ranar Lahadin ba. Ta ce dole ne gwamnati ta biya ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa daidai.
Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja, birnin da rahotanni suka ce yanzu haka ya dau harami domin gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima. Wakiliyarmu Madina Dauda ta bayyana mana yadda aka waye garin yau a birnin na Abuja da kuma abubuwan da ake sa ran za su faru.
Gaskiya Abuja ta cika makil ya zuwa yanzu, domin akwai hanyoyi da yawa da aka rufe, sannan kuma motoci daban-daban sun shigo da jihohi daban-daban, za su ga lambobinsu daban-daban, lambobin Lagos ne, lambobin Abeokuta ne, lambobin Ibadan ne, ga su nan da yawa sun cika wuri. Ana ta bukukuwa a wurare daban-daban da ya nuna maka alamun cewa akwai abin da zai faru. Tun ran Alhamis ake waɗannan bukukuwan har ya zuwa yanzu.
Wato a ratsar da shugaban kasa za a ce wata babbar siyasa ce wadda na san da cewa takan hada shugabanni musamman kama daga nahiyar Afirka har ya zuwa waje. Najeriya kasa ce ta musamman za a ce a nahiyar Afirka, kasancewar tana daga cikin kasashe gaba-gaba na wannan nahiya din, waɗanda kuma na san suna ɗaya daga cikin waɗanda ake duba ko kuma ma'auni na demokradiyya, kamar yadda na demokradiyya da wasu kasashe ke duba kamar madubi ko mahanga. Shin me zaki bayyana watakila da suwa za a ce yanzu sun riga sun iso Najeriya domin halartar wannan gagarumin biki na rantsar da sabuwar gwamnati?
To yanzu a yanzu dai Najeriya, gwamnatin Najeriya kanta ta gayyato kimanin shugabannin kasashe 65 daga faɗin duniya baki ɗaya, kuma yanzu tawagar da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya aiko sun riga sun iso. Tawagar shugaban ƙasar Canada sun riga sun iso. Tawagar Afirka ta Kudu sun riga sun iso. Wato yawancin dukkan waɗanda aka gayyata dai yanzu abinda muka samu labari shi ne ƙasashe 65 aka gayyata a duniya, kuma yawancin su da sun shigo Najeriya. Najeriya kuma cikin birnin tarayya Abuja, saboda haka ba mata ka tsinke a cikin birnin tarayya yanzu haka, ko hotel ka tafi ko ina a ciki
yau
ba mata ka tsinke ko ina da ka ga yawan mutane. Duk inda ka tafi zaka ga yawan mutane, dole ne ko da kai ba ko ne zaka san cewa akwai wani muhimmin dalili yasa birnin tarayya ta Najeriya ta cika makil da taron jama'a. Ta kamanta Murtala cewa ta dai san cewa akwai waɗanda suka zaɓi shi sabon shugaban ƙasar Najeriya dai cikin mutane miliyan 200 da 'yan kai za a ce kashi 37 ne kaɗai suka zaɓe shi. Saboda haka akwai 'yan adawa na nasu waɗanda suke ƙaunarsa kuma suna nasu. Saboda haka gari ya cika ko ina za ka ga biki ne iri daban-daban ake yi. To saboda ka san cewa a wannan dandali dama ake rantsar da shugaban ƙasa ko sabo ko kuma wanda zai ci gaba da mulki karo na biyu, a nan wurin dai ake rantsar da su. Saboda haka wannan wurin shi ne aka toshe duk hanyoyin da za su kai ka kutsar da wannan wuri, irin matakan tsaron da aka ɗauka kenan.
To a gaida Madina Dauda, to kamar yadda kuka ji cewa kasashe da dama ne suka aiko da wakilai domin su shaidi wannan gagarumin biki na rantsar da sababbin shugabannin Najeriya. Akan haka na tambayi mai fashin baki kan siyasar duniya Profesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi, ko menene tasirin haka?
Babban tasiri da yake da shi na daidai fatan alheri da yake mana a duk kasashen duniya. Na biyu kuma yana nuna mahimmancin Najeriya a kasashen duniya duk da 'yan matsaloli da suke damun mu, yana nuna duk da haka duniya bata yada mu ba. Duniya tana mana fatan alheri, duniya tana so ta ga Najeriya ta zama ƙasa ne mai albarka, ƙasa kuma ta zama ƙasa ne mai muhimmanci.
Na'am, to idan aka yi la'akari da yadda wasu watakila suke ganin kaman akwai kasashen da basu amince da wannan zaɓen ba kamar ƙasar Amurka, to amma kuma sai gashi tana kusan za a ce ma ta fi kowace ƙasa turo tawaga mai yawa, inda kusan tawaga ta kunshi har jami'ai 10 jami'ai 9 karkashin jagorancin sakatariyar ma'aikatar filaye da gidaje. Wannan na nuna kenan irin yadda al'ummar duniya suka amince da zaben duk da 'yan ƙorafe-ƙorafen da ke cikinsa, ko kuwa yaya?
Yana nuna haka, wato shi zabe da abubuwa irin wannan da ake ba yadda za ka yi ka samu zaɓe da zai gansar da kowa da kowa, na ɗaya kenan. Na biyu kuma duk zaɓe da ake irin wannan zai kasance abin da ne hurɗa ne na ƙasa, hurumi ne na ƙasa, ba ƙasar da take da abin da na daman cewa ga yadda take son wani gwamnati ko gwamnatin ƙasa ta zama. In ba dai kuma an samu wani baraka ne da ke kawo barazana ga kuma su waɗancan ƙasashen banda namu, ka gane? Don haka aikawa da irin wannan da kuma matsaloli da aka samu za a sa shi ne bisa mizani. Akwai matsaloli, amma in an haɗa duka wanne ne ya fi? Su a ganinsu muna da dokan yin namu zaɓe. Sun turo 'yan sa-ido. 'Yan sa-ido nan sun ce da matsala, amma dai an yi zaɓe. Kuma zaɓen nan in an ɗora shi ga mizani yayi ba wani abin da za a ce za a watsa su ba ne.
To yanzu idan muka dubi shi kan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa wanda za a rantsar da shi a safiyar yau ɗin nan, Bola Ahmed Tinubu, da kuma irin watakila hulɗar da yake da ita da wasu ƙasashe ko kuma akasin haka, shin waɗanne irin alfanu kake ganin Najeriya za ta iya samu musamman abin da ya shafi dangantaka da kuma tallafi na ƙasashe, musamman masu ƙarfin tattalin arziki, masu ƙarfin makamai, masu ƙarfin demokuraɗiyya da dai sauransu, ga ƙasarmu ta Najeriya idan ya karɓi mulki?
To na daidai ni ina ga abin da ya kamata ƙasashen nan su bar yin katsalanda wajen aikin da bai shafe, aikin cikin gida da bai shafe su ba. Na biyu kuma su taimaka mana da lura da cewa wannan shiri na demokradiyya da muke yi sabon shiri ne, duk bamu kai shekara 70 ba. In ka duba kasashe irin su Amerika sun fi shekara 250. In ka duba irin kasashe su Ingila da su Faransa sun yi shekara dubbai suna raya da kuma yi wa demokradiyya ta ba yadda za a ce muna mizani guda da su. amma inda za su taimaka mana samun zaman lafiya da ci gaba na kasashenmu shi ma zai shafe su. Kuma kar a manta da mahimmancin Najeriya a Afirka. Najeriya tana da kashi 25 a cikin duk kashi 100 na Afirka, ko ma a ce inda bakaken fata suke ga duniya duka. Don haka muna da muhimmanci kwarai da gaske, muna da kuma rawar takawa ga abubuwan da ke faruwa a duniya.
Masana ire-iren ka kun sha bayanan Najeriya a zaman kamar madubi a nahiyar Afirka, idan muka tsaya a nan inda ake ganin cewa kamar wata abace ta kwaikwayo wadda mutane da dama suna nazari akan irin yadda take gudanar da abubuwanta. Alal misali ko na ci gaba wani lokaci har ma na koma baya, ciki har da juyin mulki idan aka koma ga tarihi. Shin wani irin tasiri kake ganin yanzu ire-iren wannan bikin zai yi ga kasashenmu na nahiyar Afirka?
Na daidai wannan bikin zai nuna ne gaskiya ana samun ci gaba duk da wasu 'yan matsaloli a zamantakewarmu ƙasa babbar ƙasa mai gudanar da mulkinta ga tafarkin demokratiya. Na biyu kuma ƙasashen Afirka da yawa, na ji daga mutane da yawa 'yan Afirka da suke ce suna daukan kibla ne daga abin da ke faruwa a Najeriya. In har an samu zaman lafiya a Najeriya, za a samu zaman lafiya a Afirka. Najeriya abin koyi ne. In ka duba Najeriya kanta tana kama da Afirka. Akwai addinai da yawa, mutane ne, kasa ne mai addinai da yawa, kasa ne mai kabilai da yawa, ma'adinai. Kasa ne ke da arziki na yadda za a yi amfani da shi a sarrafa don inganta rayuwar 'yan kasa. Don haka ba ƙaramin muhimmanci muke da shi ba na nuna kibla ga abin da Afirka za ta iya zama.
Farfesa Tukuru Muhammad Baba kenan, mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya. Yanzu kuma za mu nufi jihar Kano, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari zai bayyana mana halin da ake ciki dangane da batun miƙa mulki da kuma rantsar da sabon gwamna Abba Kabir Yusuf.
To, sha'anin miƙa mulki a hannun sabon gwamnati ai ya kanka mu koma za a ce ya an kusan karkare shi, domin muhimmin abin ne an riga an yi shi ne dama sun tsara kamar yadda wato su hukumomi ko kuma gwamnati da za ta kare in an jima za ta fitar da sanarwa shi ne tun a daren jiya shi tsohon gwamna zai miƙa takardun miƙa mulki ga sabon gwamna daren jiya karfe 9 kenan, saboda yana so zai halarci taron da ake yi na wato karɓar mulki daga Buhari zuwa Tinubu a can Abuja. Don haka da bisa al'ada da aka saba muka saba gani a kan mulki lokacin da aka dawo wannan kasanci na demokaradiyya shi ne. Kamar daidai yanzu nan karfe 7 da nake magana da kai, yawanci ake hallara a gidan gwamnati da sabon gwamna za su da 'yan target za su hadara a haɗu a ba da wannan jawabin miƙa mulki ɗin. Bayan an gama kuma sun sabon gwamnati za su yi can babban filin taro da ake yaba da sauransu tsohon gwamnati kuma karɓar da su raka tsohon gwamna. Amma shi wannan kalan gandude da ba da uzuri cewa yana tuzuri tafi Abuja, kuma Abuja nan wata kira nan da 'yan sa'o'i kalilan za a kulle jiya filin jirgin sama na Abuja.
Akwai rahotannin da ke bayyana cewa kamar yadda ka faɗa daga cikin waɗanda aka gayyato a muhimman mutane har da wato tsohon sarkin Kano a Muhammadu Sanusi na biyu. Shin ya kaji mutane suna faɗa dangane da gayyatar da aka ce an yi masa da kuma zuwan da aka ce ya je a Kano kuma har an tarbe shi?
Kamar yadda nima na ga takarda tun makon jiya wacce shi sabon gwamna ya rubuta wa shi wato cikakken sarki a Sanusi Lami Sanusi ya ce yana gayyatar da ya zo wannan halatta. Amma ya zuwa yanzu maganar da yake da kai ban da cikakken bayani ko shi tsohon sarki ya bayyana a Kano illa iyaka kafin wannan lokacin yake magana da kai, mutane suna ganin cewa zaki suna ganin cewa ne ya kama ba laifi idan an gayyace shi, zan babu laifi idan ya zo. Amma suna ganin cewa ai zuwan nasa ba abu ne wanda ya dace ba a wannan gabar musamman a la'akari da yadda wato limamar yadda a cikin da sauran abubuwa da aka yi da suka biyo baya na maganganu da sauransu. To a layin halin dai sai zuwa jimawa ɗin idan aka hallara a filin taro na kofuma ikiriya bayan da kofuma bai bayyana ba cikin na.
To a ƙarshe jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da aka sami sauyi daga wata jam'iyya zuwa wata, wanda wasu na hasashen akwai abubuwa da dama da ake tunanin za su iya biyowa baya na garan bawul ko kuma sake fasali ko kuma sake wasu tsare-tsare ko wasu manufofi na ita gwamnati mai barin gado da ita sabuwar gwamnati za ta yi. Ya kake ji hasashen masana ko kuma ya kuke hasashe ku da kuke lura da al'amura a jihar ta Kano abubuwa za su kasance bayan karɓar sabuwar gwamnati bayan sabuwar gwamnati ta karɓi mulki a jihar?
Gaskiya ne akwai wannan hasashe ɗin, kuma ba ma hasashe ba ne, za ka iya cewa abubuwa ne bayyananni wanda su sabuwar gwamnati suka rinka ambatawa. Suke ba akwai wasu abubuwa da suke ganin cewa ba su yi su ba, kuma wannan abu ne sababbi da amma lokacin da aka sami sauyin gwamnati za ka ga ko daga ɗa zuwa uba ne an sami sauye-sauyen alƙiblar gwamnati. Illa iyaka abin da ya fi zafafa da ya ce daga wata jam'iyya ne zuwa wata ga wannan ya fi zafafa cewa ko musamman da yake akwai zazzafar hamayya ko adawa da ake cewa shi ne sa wato ya zama kai wani abu na kaman ba sabin ba. Amma abin da kuma masana suke faɗa shi ne cewa galibi wato waɗannan kalamai ne da lafiza irin na siyasa kafin ka shiga cikin tsarin gwamnati. Akwai wasu abubuwan da in ka yi wato kana mutu kallon angen dala ne a tsarin gwamnati kamar yadda masana suke faɗa, sai ka shiga ciki kuma sai ka ga ai ba yadda za ka yi da shi.
Yanzu waɗanne irin muhimman wurare ne kake ji watakila masu sharhi ko masana suna ganin kaman ita wannan gwamnatin za ta fi saurin sauyawa a tsarin da ake cikai a halin yanzu?
To su abinda suke watakila suke ganin ko suka fi faɗa cewa akwai tsarin tsarin birane na gine-gine da ake da ma wasu sauye-sauye da aka kawo na wasu cibiyoyi na gwamnati. Ita tsohon gwamnati suke ganin cewa kamar wato abubuwa ne waɗanda ba a amfana su yadda ya kamata, don haka ta kawo tsari wanda su yi cewa za a fi amfana su. Misali
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro, saboda ƙarancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku sharhin jaridu ba, to amma ga Sarfilu zai zo da labarai amma a taƙaice.
To a takaice, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben fidda gwani da aka yi jiya Lahadi. Erdogan ya yi magana da magoya bayansa bayan bayyana sakamakon farko da ba a hukumance ba, wanda ya bashi kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya samu kashi 48 cikin 100. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa zai binciki zargin da Amurka ta yi na cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya tattara makamai daga wani sansanin sojin ruwa da ke kusa da birnin Cape Town a bara, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Lahadi. Afirka ta Kudu ta musanta zarge-zargen da ya haifar da takaddama diplomasiyya tsakaninta da Amurka da Afirka ta Kudu da kuma Rasha, tare da sanya ayar tambaya kan matsayin Afirka ta Kudu na rashin ɗaukar matsaya a rikicin kasar Ukraine. An ɗauki tsawon lokaci ana gwamza faɗa tsakanin manoma da makiya a Najeriya. Hare-haren sun sa mazauna ƙauyukan da ke korafin jinkirin shari'a sun ƙara ƙaimi wajen kare kansu. Rikicin da ake fama da shi a shiya arewa maso yammacin Najeriya da kuma tsakiyar Najeriya babban ƙalubale ne ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da rana wato karfe 4 na yamma agogon Najeriya da Nijar, karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk Sanyinna, sai muku fatan alkhairi, ma'assalam.